إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan dare wanda shine daren juma'a daren 25 ga watan juma'a al-akhira shekara ta 1443 bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da bisafin 27 ga watan janairu shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 21 insha Allah cikin daren jinsa daga bisafin معالم السنة النبوية على الشيخ صالح بن أحمد الشامي يذكر جدا أحد يكمل دعاء الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التخيب له مشاهده مبن بدا شكين أصولنا كتب السنة الله يسحق مشاهد الخير لا متحشي في أي أبادي نتلاكن شكين كتاب الإسلامي والإيمان daga shafi na 60 a inda malam yace lamba hadisi na 81 babul bai'a babin da ke bayani akan al bai'a shine chapter wato ainihin yadda da shugabancin shugaba da kamsa masa yin alƙawari akan tabbata ƙarƙashin ta'ar wannan shugaba na musulunci an Abdullahi ibn Amr qal جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبايعه على الإسلام فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى رواه الحاكم وهو صحيح قال يتي أنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو الأخاص قال يتي جاءت كميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كميمة أرجد رقيقة يازو كن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الإسلام kare masa chaffa akan shiga musulunci qal sumaiki sallallahu alaihi wasallam yace mata ubayu iki ala al-islam ubayu iki da Allah tushriki billahi shay'a dan amsa miki musuluncin ki da sharadin ba zaki shirka da Allah ba ka fita wala tasriki ba zaki tata ba wala tazni ba zaki zina ba wala taqtuli waladaki zaki kashe ƴaƴanki ba wala taci da duhtanin tafsirinahu zaki zo da kirariyar ƙarya cikin daya ta ba baina yadaiki da buga hannayenki warzulaiki kuma tsakanin ƙafafuwanki wala tanushi kuma ba zaki dinga yin kukan mutuwa ba wala tatabarraji ba zaki dinga fita da kwalliya ba tabarrujal jahiliyyatil ula cikin yanda wato maguzawan farko suke fita ba wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi haka nan al-Imam Malik cikin Muwatta da Nasa'i a cikin tafsirin shi Ishraqun Nisa da al-Imam Bukhari Qutni a Sunan Tunsa Ibn Hibban a cikin ainihin Sahih Muslim da Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir Dini rahmatullahi alayhi a cikin Sahiha lamba hadisi na 529 kuma da ingancin wannan hadisi idan muka kalli hadisin kuma kalli akwai masail a cikin sa da dama daga ciki farko shine wannan mata ne suna Umayma bintu Ruqayqa an ce yar uwa take ga sayyidatuna Khadija radiyallahu anha ita zama kenan wato hala ce wato inna ce sayyidatuna Fatima radiyallahu anha ko kuma kamar da Ibn al-Asir ya faɗa a cikin littafin shi al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab cewa ita hala ce sayyidatuna ainihin Khadija radiyallahu anha wato mahaifiyarta ce ɗan uwa da Khadija. Sai zama a haka ita da Fatima radiyallahu anha sun zama ƴaƴan mata kenan, ƙarya da ƴar kanwa. Ina fata mun gane wannan. Ana daga cikin sahabbai mubayi'at wanda suka Annabi sallallahu alaihi wasallam mubayi'a a lokacin fatuwar Makka, tare da su Hindu, sai gidan mata Abu Sufyan, zuriyar Usba da sauransu. A zamanin Sayyidina Muawiya radiyallahu anha anhu wa anha, Sayyidina Muawiya ya nemi wannan mata a ƙasar Makka, ta dawo ƙasar Sham da zama, gina mata gida a can, aka girmama ta, aka ba ta ainihin duk abin da take buƙatar rayuwa. Kasancewarta makusanciya ga dangin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin rasulullahi Allah ubangiji ya ƙara mata yarda, Allah ya ƙara mata rahama. Wannan mata ita take ba da labarin cewa ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mata wanda suka zo don yi mubaya'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama mubaya'a da maza, wato ya ji gurin su yana suna gaitawa da shi, yana cewa na yarda da musuluncin da kuka bujiro mini alal imani wa alal islami wal jihad, kamar yadda ba su rai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mubaya'a su maza alal islami wal jihad. Su kuma mata sai lissafa musu waɗannan lissafa, suka ce yana aikata abinda Allah ya faɗa ne a cikin suratul al-mumtahana, inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف وبايعهن امسى مسكم سنة الله يجي واستغفر لهن يعني ما مسك كفر لهن الله ان الله غفور رحيم يعني ما مسك كفر الله للي الله بن كفر الله يجي ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan waɗannan mata da suke imani suka zo gare ka, suka bujiro maka da musulunci, ka karɓa. Ga sharɗan nan masu zuwa: farko, babu shirka, babu sata, babu zina, babu kashe ‘ya’ya, babu ainihin bautani tsakanin gaba gare su ko tsakankanin ainihin wato kafinsu. Ana sun fassara wannan da cewa bautan baina aidiyin shine annan nimanci, rutsu ba da gulma da za a dinga hadawa tsakanin kishiyoyi da tarbai da dangin miji da sauransu, tsakanin matan anguwa shine aka hana. Sai da arjini hinna wannan kuma shine zina da aka hana. Ko kuma da suke wato mace da tana da farko ko ta shigo da wani ta wanda ba san mijinta ba cikin gidansa, ta ce kansa ne, wannan ma an hana su hani na gabaki ɗaya na haramci. Sannan Allah ya ce bala ya shi na kafi ma'arufin ko haka ne, kuma ba za su saɓa maka a kan duk wani abu da ke sananne a kan addini ba. Sannan Allah ya ce idan sun kawo haka a bayi hunna a kamusa musu mubaya'a su wasu tafir la hunna Allah, ka roƙa musu Allah ya gafarta musu zunubansu baya. Allah ya ce inna Allaha ghafurun rahim, ile Allah mai gafara ne ko mai rahama ne, Allah ka jikan mu kamar gafara. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace sai ya aikatar musu da wannan. Shi yasa Imam Muslim ya rawaito da Aisha radiyallahu anha take cewa kanatil mu'minatu idha hadarna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yamtahinu hunna wa yaqulu kama qala Allahu ta'ala. Sai sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun ana Makka tun yana Madina, kuma kafin fito Makka kenan, duk matan da suke hijira su zo Madina yana bujiro musu da wannan aya da musu jaraba wannan da Allah ya ce ai musu idan sun yarda sannan ya karba. Kun muka lura a cikin ainihin hadisin Sai sallallahu alaihi wasallam ya kara wasu abubuwa, an ambata abinda Allah ya ambata: shirka, sata, zina, kashe ‘ya’ya, al-bautan. Sannan kuma sai ya ce wala tanushi kun da kukan mutuwa. Wannan ne aka ce yadda matan sun ɗauki alkawari ko ce ta yadda cewa za ta daina abin da suka saba a jahiliya na kuka da kukan mutuwa. Kuma a jahiliya kukan mutuwa wata al'ada ce sananniya, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tankiya a kanta, ya kuma hana bayyana kuma abin da zai iya samuwar waɗanda suke yi na azabar Allah har ma da mamacin wanda in ya bari da yi wa'azi ba ko ya yi umarni ko ya kwaɗaitar da iyalansa da danginsa cewa a yi masa kukan mutuwa shi ma innal mayyita la yu'adhabu fi qabrihi bika'i ahlihi alayhi lallai shi mamaci ana masa azaba a kabarinsa sakamakon kuka da ake masa kukan mutuwa ya shahara zamanin jahiliya har akwai kamfanoni na kukan mutuwa duk kungiyoyi taron jama'a da kasa ana gayyato mai kiya da waka masu kunshi masu decoration ana biki duk akwai wanda suke wannan aikin su ne ko ba ka jahiliya kuma tsakanin da aikin kawai shi ne kukan mutuwa kuma ka mutuwa bayan kukan da za ku yi za mu ku gayyato su ba su wurin kwana ba su abinci ba mu su kukan da suke so suke so na wata ne na sati ne na mako ne suke za su yi maka ya su bule su shi ne aka hana amma aka ce matan da ta ce wannan mubaya ko ta kusa guda biyar ne suka iya cika wannan alƙawari amma kowace mata aka yi mutuwa su manta ko ta cigar ku ta saboda rashin wato iya jure mace ta ce kuka mutuwa ba ƙarama aiki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su wannan uzuri ƴan kaɗan ne suka iya kiyaye wa su kuka mutuwa ba sannan sai kuma ya ƙara da tabarruji a tabarruji shine fita da kwalliya ba kwalliya wanda ake makalkalawa a jiki ko kwalliya wadda ke jikin tuba shi ne asali abin da ake nufi da tabarruji bisa bayyana kaɗan da zai bayyana kowa ya gani wanda wannan abu ne kuma wanda musulunci ya hana kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam da nassoshin alqur'ani mai girma sun hana ainihin wato fita mace ta fita da kwalliyarta ajnabawa suna gani ya zo a cikin riwayoyi tabbatattu cewa hindu mata Abu Sufyana mata ce wata ce irin wanda ake cewa mace ne kamar maza da kakkiyar mace ce tana da zurfin tunani ta iya magana tana da taurin rai to ta kasance tana da wanda suka annabi sallallahu alaihi wasallam baya a aikin haka a lokacin fatu makka ko da ta zo cikin wannan tawaga ta waɗannan mata masu mubaya sai ta lullube fuskarta da markace da niqabi ke saboda tana jin kunya da manzo sallallahu alaihi wasallam shi da ta so da irin ta'annatin da a baya kafin ta musulunta musamman game da waqi'a ta kashe Hamza radiyallahu anhu amma da aka fara bayyana waɗannan abubuwa haka ce babu kaza take taliki babu kanda kaza take taliki haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na muku mubaya'a akan kaza da kaza yace ta alaina amran lam taqusu ala rijal ya yamu kai mana irin wannan sharada da yawa haka kuma za sharadi biyu ka aka samu su musulunci da jihadi mu kuma ka ce wanda zina da kaza da kaza ban da kaza sai bai kula ta ba haka take cewa la yasrikna wanda sata kayan miji wanda sata kayan kishiya wanda sata a kasuwa cikin hijabi da sauransu yace kana Abu Sufyana rajulun shahih to ni ba miji na Abu Sufyana marowacin attajiri haka na kasance ina daukan kayan shi ba tare da sanin shi ba in ciyar da ƴaƴan shi da hidimar gida kana bi ce to wannan babu komai sannan shi ne yace hindu ce shi ne ce ke kike ya rasulullah amma ne kai hakuri sai Allah ya ce wallahu amma abin da dai Allah ya ce ya fitin da musulunci ko wannan ba kawai da ya bi ce mata komai ba ta ci gore wannan talike ta ce wala yuzmina aw tazni alhurra idan iya da ba baiwa ba dama tana zina kana shi Allah ya fitin da ba cike tali ba cike tali saboda kasance wanda wato mutum ce wanda yake mutum kara da sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai akan abin da kike mushi na tsoma baki a cikin maganar shi salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula ana ya sake cewa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la yusatu nisaa fi bai'a har ila yau daga abi abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu an abihi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baiki alayhi salatu wa salam ya kasance la yusatu nisaa fi bai'a baya yin musafa baya yin handshake da mata ke shan hannu da mata a wajen mubaya. Wannan ƙa'idar da aka ce a wajen mubaya, sai nufin in ba a wurin mubaya ba ne yanayi mukiyayi. Kuma malami ke tafsirin abwaul bayan fi ibrahim qur'an bil qur'an al-imam ash-shankiti rahmatullahi alayhi ya wata magana ya ce akan wannan mutum yake cewa daga ciki yake yake cewa fa yalzamuna alla nusafiha al-ajnabiyyat ya zama wajibi akan mu musulmai yana kaisawa muna shan hannu da mata waɗanda ba matan mu ba da ƴaƴan mu ba ba muharraman mu ba yace iktida anbiyi sallallahu alaihi wasallam saboda kai kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal musafaha kaisawa aqallu anwa'il lamas shine mafi karancin abin da za ku hada jiki da wani yace ghayruhu awlabil man haka wanda ba wannan ba shi yafi dacewa a hana haitsu muni'a zalika fi waqtin yaqtadi alhalin an hana ita musafa a lokacin da ana ma bukata zuwa gare ta a lokacin ibrahim wannan alƙawarin kamar da za a zo kuma wani kaini na MOU ko ta yarjejeniya a al'adance za a ce to masu ƙulla wannan yarjejeniya ko kasuwancin za su yi musafa ko haka wurin tattaunawa ko yin yarjejeniya ko amsa ko bayarwa ko ɗaurin aure wuri da ake tsammanin mutane su dinga shan hawa. Kamar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan alƙawarin sai suka yi kuma su ce a ni ba na shan hannu da mata. Kuma da ga mu ki ce da su da gore su haka yake da dukkan nan matan nan kun ga 500. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba da mata jama'a. Kuma ya kamata musulmi ya tuba barin wannan. Kaga yanzu ya zama a gari ruwan dare ga duniya. Ba 'yan siyasa ba, ba 'yan boko ba, ba 'yan makaranta ba, haƙƙo sarai ma. Sarai ma suna ganin ai normal ne kawai. Kuma environment irin namu, 'yan boko, ko birane, ko cikin manyan makarantu, ko wuraren tarurruka. Su ma matan ya kamata ya zama suna da kawaici, suna da kunya su daina miƙa wa maza hannu. Don kawai an saki kwamishina, ko yake principal, ko yake director a ma'aikata, sai ki zo kawai babu kunya ba tsoron Allah babu sanin mutuncin kai dinga mika wasu a cikin hannu kuna gaisa sai kuma kana sanye da babbar riga sai wata mata ta miko ma hannu kuma kana kawai wai dan ka ce maka kauye ko dan a ga baka kyauta ba ko dan ka ce kire embara to ka mika wata sai ba mu zuwa bari an hada guraren tarurruka da manzo arna ba su da harama yi ko sai suka ga kana miko mutane hannu sai ko sai da gemu shi ya karbe hannun kuma ana fitar sallah azhar ma halai shiga ce azhar ta malam bismillah kuma yana daga cikin munanan al'adu na kafirai da muka koyi abni kun yi tambayar kuma kawai daga ce ani ba na gaisawa da mata shi ne da nake fara dinga ni la usaduhum li ta ni ina koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki hakuri ba na gaisawa da ba da mata kika tsara mata ko kamar irin da malam fantami yake mutsi ka mata jazakallahu khair kun yi daga cikin tunda da yake babu gwamnatin nan kuma jama'a kuma yanci ne ba burgewa bane ba burgewa bane don mu al'ada ce ta kafire kuma mun ji an hana gashi Allah sallallahu alaihi wasallam bayani su sabai saboda jage wasu wannan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya faɗi wannan abin a take jin labarin wani a cikin sai shanu da wata mace sai ma da ma su kuke da irin wannan tsafe eliyar da ake cewa da maza da mata haka ba ku fikire ta ba dama ita ma mugu al'ada ce shi duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shi kike duk abin da baya so bari kike ina fata kun gane wannan haka babu kyau wannan sai a daina insha Allah malam ya ci gaba da cewa wannan yana nuni mana yana nuni zuwa ga ainihin wato haramci na wannan al'ada. Kan Imrana ibn Husainin qal ma masistu farji bi yamini mundu bai'atu biha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imran ibn Husain yake cewa ma masistu farji bi yamini ban sake taba al'aura ta da hannun dama na ba mundu bai'atu biha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yake daga ran na ainihin yiwa manzo Allah ba da kalma cafa da hannun dama na ban saki al'aura ta da wannan hannun damar kuma yana da cikin nuna salalar riko da addini da yadda sahabbai suke da ainihin wato sananin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama addinin musulunci ya hana saba al'aura da hannun damar amma da yi wani dalili na iya sa ka saba kuma wanda hana wanda aka yi wajen sarki da sauransu amma wani dalili ya isa ka hana saba shi kuwa tun sai har ya wannan hannun ya taba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan hannun yana daga cikin kiyaye mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bari ya sake taba al'aurarsa da shi wannan hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rubuta shi a cikin Musnad Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim Al-Nasa'i a cikin ainihin wato littafin sa Al-Mustadrak Al-Sayyani Ibn Battuta a cikin Al-Ibana Shaykhul Albani Muhammad Nasir Jini a cikin Sahiha ya inganta shi a lamba 1957 cikin hadin sa sahihi ne a kan sharadin Imam Muslim kuma kan Husayn sunan shi Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf Al-Khuzai shi da Abu Huraira baban Imran din shi Husayn ibn Ubayd da tsoho ne fi da mai shekaru kare da gaske lokaci guda suka musulunta a lokacin yakin Khaybara a shekara ta 7 kenan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen da suka kishi ta fitinar yaƙe-yaƙe tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya shi ko na rigima ba kuma gidi sannan wani cika Umar Umar ya tura shi kasan Bukhara yake kaje ka zama liman alƙali ne koyar da addini shine Al-Hasan al-Basri suke rantsewa da Allah cewa babu mutumin da ya shigo garin Bukhara da ya kawo musu cikin alherin da Imran da Husayn ya kawo musu saboda zama da ya dinki karanta bisu addinin musulunci yana musu limanci yana musu alƙalanci yana musu sulhu tsawon shekaru Imran ibn Husayn radiyallahu anhu ya rasu ne a shekara ta 52 sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin karamarsa kace ya kasance idan yana wucewa a kan hanya sai a dinga jin wata murya tana mai sallama salamu llahi alayka ya Imran ibn Husayn ashe malaiku ne suke mai sallama saboda nabi wata rana bai da lafiya karshe kan rayuwarsa rashin lafiya ya dame shi cuta ta mai cuta sai ji aka yi mishi dalal dan sallalar su irin wannan abin da yake da wuta a tsana mutum a jikin hannun shi ji fata ta kone tana wari din da nan zaka ga zuba ta ta rufe mutum wannan zabi kuma dai kuna da lilin yayi soki sai dai annarin yayi kinsa dama an ce akhiru dawa'il kayy karshen magani shine lalas lalas da ya halatta amma shari'a ba ta san ayi shi saboda yana da kamanni da azaba da wuta mun gani da yana yin lalas din nan da yin lalas sai wala gun tsare da bishi shi mana yayi dropping kenan a point din shi na ta wakai shi ne tuba ya ta tuba sannan sai ya ci da jin wannan sallama ta malaiku sai yayi mishi in zuwa shi sallallahu wa sallamuhu alayhi fil akhirati wal ula shi ne babun wannan hadisi kuma shi ne wato magana hadisi da kwatanta yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a kuma yana girmama jalibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sunan sahabbai suke Allah ya kara musu daga bayan su babu sabati al-din babun da ke magana akan tabbatuwa akan addini wato kike addini gam zama mai rike da addini ko da yaushe kada kai ta hako kamar Ibn Qayyim yake cewa amin tanuni yake cewa babani addini ra'sul mal al-jirbi kaga addini ruko da addini ka zama kana kula da ibada kana muraka da imaninka kana gujewa barna kana gujewa fasikanci kana gujewa shirka kana lazuntar karatun alqur'ani da ainihin sauran zikirori ka zama dai ustazu wannan shine kafin dinka shine jarin da zaka tsira da shi a lahira yake fuskan tiri ka ruko shi daga yan kasuwa ba sa wasa da jarin shi kullum fatan su nan ya kara habaka ya kara yaukaka ya kara karshi malam yace an arsu ni malikin qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yati ala nasi zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid ala al-jamr yace wani zamani zai zo ga mutane yati ala nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane as-sabir fihim ala dinihi wanda yake hakuri akan addinin cikin mutane wanda zai hakuri wannan lokaci ya rungumi addini gangara kan qabidi ala al-jamr zai yi kama da wanda ya rike garwashin wuta wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fi da shi da Tirmidhi da Imam Ibn Hibban shi da yake isnadin shi yana da rauni amma dai yana da inganci da shawahi kada Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullah alayhi ya bayyana a cikin tafsirin shi silsilatu al-ahadith as-sahiha wannan hadisi yana nuni zuwa ga malalar rukun addini a lokacin da kuma lokacin da addinin rukun shi yake da wahala yana nuni zuwa ga kuma cewa rukun da addini babu shakka wani abu ne da tabi'ance zai ja maka jarabawa irin da wannan kai kuma da tarike garwashi sannan kuma hakan na nuna cewa ba a samu lokaci mutane za su ban masu riko da addinin suna cikin wahala kamar yadda na farko da suka wahala ko za da dai suka zo da wannan magana da kuma su karin magana kamar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma tawa kamar ruwan sama ba a san farkon da ya falala ko karshen ta ba yace za a yi lokacin da addini zai wahala riko da addinin a lokacin za a bashi ladan mutum 50 da suka yi jihadi a cikin ku idan ke wannan karshen riwa wasu malamai suna ganin a inganta ba amma wannan magana da aka fada ta farko cewa kamar ruwan sukari ba san farkon shi ke da albarka ko karshen shi ba ba wai ana so a daina da tsananin farkon mutanen karshe da farko bane kamar yadda ainihin Ibn Qudamah al-Dinawari yake fada a cikin littafin sa Tawil Muqtalab al-Hadith shi ana kwatance ne kuna kwatance ne da aka saba kamar da zaka ce abincin nan nan da farkon shi ya fi dadi ko karshen shi kuma daga farkon shi nan yana da yawa ya fi dadi sai daga karshen shi kuma su gumi ya fi dadi sai daga karshen amma kuma su ne ka karshen zuwa ga cewa yi kusa da farkon kuma su gumi ainihin wato a cewa karshen yi kusa da farkon wajen farala shine aka kawo irin hada amma babu shakka mutanen farkon zamani sun kana karshen farala sai su na karshen saboda karancin su sai suke kama da na farkon su ma saboda karancin su saboda wahalar da na karshen za su sha sai suke gaba da na farkon nan da suke sha wahala su ma a Makka shine kaman bala da islamu gariba sai ya udu gariba sai ba ta mun kada wannan dan haka me ake nufi kuma da cewa kaman wanda yake da garwashi kuma malamai suka ce abin da ake nufi shine kaman wanda yake da garwashi dole zai kona masa hannu ba kuma dole ya iya jure shi ya saki ba haka wanda bai rike addini a lokacin da masu ko da addinin su garanti dole zai sha wahala ko babu garantin zai iya rikewa har wannan addinin ya samu ta goma shi kamar yadda wancan zai yi wahala ya rike garwashi har garwashin misali ya zama garwayi ya rike garwashi kada ga cikin wajen garanti kuma kuma da yake cewa abinda yake nufi saboda a lokacin da bai riko da addini in ya tashi yi wa'azi za a cutar da shi za a yi masa ƙarya za a yi masa ƙazafi wani ma za a kashe shi ne da aka yi wa annabawa da zalika ma akan nabiyina min qablihi min nabiyin illa qabil nabiyin illa qalu sahirun aw majnun duk wani annabi da yazo sai an ce mishi boka ko kuma mahaukaci sai Allah yake cewa atawasaw bihi wai shin kafirai suna mujunan su wasiya ne cewa a ci gaba da raita annabawa kullum qaumun tagut ko da ke su kabla din ishara zuwa gare ta cikin ainihin wato wani malami al-Imam Subki wanda ya samu kashi a cikin wannan yanayi al-Imam Subki ya kasance malami ne kuma alƙali kuma mufti shi gidan ko fada wani sarki sai ga sarkin sanye da kaya na al-hali wanda kuma Allah ya haramta sai ya dinga tira da sarkin har suka zama sarki ya saki jiki da shi kuma wa'azi ya mushe ce kai ran kai wannan haramun bane irin wa'azi ne kaushi da ake zuba irin shi mushi ba irin kalona awa daya awa biyu ana fira ana wasa ana dariya ke kiran ka din kuna ganin cewa wannan siga da kasafa sai mai maka kyau ina ma da a ce sigara kiri kaza ka sa wanda za ta yi maka kyau kuma ita ba ta haramta ba kamar wannan kaga ka hada kanin sarci kuma kyakkyawar kama sai ya kyautata ka hana kalamar hadar ima shi gaskiya ne Allah ya bata malam sai ka kishi da gidansa ki cire wannan kaya daga ko wasu wanda a jikin ku abu wannan hancin kuma ya yi amsa da zuciya daya kalamin bayan ya bar fada sai an fada suka kama ziga wallahi ranka dai wannan abin da yi ba wani ba ba dan Allah ya ba dai ne kawai sai ke ce kana rayuwa cikin haram mun dai ga kace samu shi su ka dai ka amma kuma daga ne kuma ya kamata ne maka kuma ga cewa kalla maran nan ma yayi kaza kwanaki ma a zuwa din shi ya ce kaza din da tsara masail Allah yake shin bai kyau ba ko cikin nan shi dan yirin da yayi shi fusata inda nan ya bada doka yace an soke shi alƙalanci an soke shi adimanci an janya tallabin da yake bashi a cikin shugabanci na nunawa kana cikin tarihi kamar da kan shiruwato tajidin sulki a cikin kabar shafi'iyya zaka ina daga cikin misalin irin da malamai suka sha wahala kalli aini ibnu tayyiba kalli al-imam muhammad ibnu hanbal kalli ibnu al-jawzi kullun jawzi an ta kama shi an kai shi wani gidan yayi aka bar shi da yaron a cikin tsibiri yake daga shi sai halin shigar shi biyar a cikin gidan yaron ya taba waye gari a gidan yaron ko wani tsara da zai saka ba tsayi da sai dai kamar kace dan kamfai ko kuma wani abu kamar wanda waya so sai ake kai abinci a wanda a cikin waye nan wannan shi zaka ci zuwa wata dabino da bushashen nama kamar kirshi haka sai ruwan ce ko idan ka sha karanta littafin sai ne tsubirin da wuri da alƙur'ani da malamin ba mutabi ko me yasa kawai saboda ya bada fatawa akan wata matsala ta addini dan ka zaka ga masu shan wahalar dinnan da ake magana su ne malamai masu karantawa malamai ar-rabbaniyuna kazai ɗan kishin addini da duk wani wanda ya sa kashi harka addini ka fi tsangwama a gun mutanen garinku mutanen anguwanku wanda ka saba da su sarakuna shugabanni attajirai kai duk wani mutum banza ya ka tare ga baki a kan tsangwama ka da yan bid'a da fasikai da kafirai da wanda ba sa so a kawo gyaran cikin al'umma su za su rike dinga tsangwama ku kuma za ku zama wasu ainihin wato zuzzaɓin minal ƙabari ɗaiɗai wa gari da anguwanni kamar da kake ganin alamar musulunci a kan ya nuna kuma wato ma'alim na ainihin wato da cikin ma'alimin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamar nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abu kuma abun ya zo ya faru yadda aka ambata Allah ubangiji ya sa mu dace sai malam yace fa in sabillaha yahtaka wanda ke bayani akan kiyaye Allah kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka Ibn Abbas قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات اتق الله يحفظك اتق الله تجب جزاك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك قطعت الاقلام وجفت الصحف هذا في روايه لاحد تعرف اليه في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وان اللطف مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا kana yi ne daga cikin ainihin wato tawaful kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana go cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alin tabiya ne ya karantar da ibnu abbas wannan hadisi wannan malamai suke yana nuni zuwa ga wato moriyar lokaci inda kake ganin kamar kana da faraga kuma ba baka da abin yi sai kai wa a wannan lokacin tafiya kana fi mota ko a hanzu cikin sama kai kuma a zaza kake ba gari ba bane kai kai abin da ki kokari ka ci moriya wannan lokacin abin da zai amfane ka kusan da ake ainihin jira za a hau jirgi ko ana jira za a kawo jana'iza ko ana jiran ainihin lokacin yin wani abu ka je ganin likita ko yaya ne wannan lokacin da kake ganin dai faraga ce kar kai aikin banza kai aikin alkhairi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ibnu abbas ibnu abbas yake cewa kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma rana na kasance bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya goyo shi akan abu hawansa annabi sallallahu alaihi wasallama sai tawalinsa ya kasance yake goye mutar ibnu abbas abdu ibnu abbas bilal ainihin wani da wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya goya shi akan abu hawansa an kada taron bayani akan mutan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko goya suna mai wannan magana a wannan ciya baya kar fa kana da Annabi cikin shi ya gura ya kai dan yaro in yi wa allimu ka kalimati sun koya maka wasu maganganu za su amfane ka ihfadillah kiyaye Allah ya hanka shi ma zai kiyaye kana hadisi kai da na Allah ya uwa masu barka abu mujahidi ta yana daga cikin hadisai na jawabul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dandarin gance ke tattare da tsangun ma'ana mai albarka na di manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ka dan ga Imam Nawawi ya kawo shi a cikin kafin shi arba'una haditha din jawabul kalim kafin shi al Imam Ibn Salah Ash-Sharzuri rahmatullahi alaihi shi ma ya kawo shi a nashil kitabun wanda shine asalin kitabun da aka rubuta wanda ya kawo hadisai guda 25 ne ba na manta ba shi kuma Imam Nawawi ya kara yayi littafin shi mai suna ainihin wato arba'una haditha to shi ma ya kawo shi a cikin hadisai wanda suke ainihin wato cikin da manyan ma'anoni ya kawo shi a wurin kawunan littafin da shi wanda shi kan Ibn Rajab yana da sharhi na musamman da yau littafin bayan sharhin da mishi a cikin sharhin shi na sunan Tirmidhi kane sharhi kuma mai tsawo kuka ce matsakaici a littafin shi Jami'ul Ulum wal Hikam sharhin arba'una haditha sannan ya mai sharhi mai zaman kanshi shi ya fitar kai kamar shafi 100 kuma kamar taka sharhin shi nurul iktibar nurul iktibar fi mishkati wasiyati nabi sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas hakkan abinda za a takuru da fa'idoji a cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa ibnu abbas a cikin ibnu ibnu da yake cewa wannan hadisi ya tabbata wa qaya azima wa fawaid kulliya wannan hadisi ya dauke da wasiyoyi masu girma yana kuma dauke da ka'idoji dinkulandu masu tarda haka nan ibnu al-jawzi a littafin shi ne suna Saidul Khatir sunan jawzi littafin nan nashi Saidul Khatir abinda ya a cikin shi ne tunane-tunanensa kamar da ya ambata yana zaune malami ne mai zurfin tunani ko yana tafiya ya tashi barci ko yana cikin sallah ko ya ga wani abu ya ja shi zuwa ga wani tunani sai ya bar sai ya kafe shi shine Saidul Khatir tattaro tunani sabbi mai amfani kwarai da gaske zaka da hikimomi ka'idoji da lissuka dabarun rayuwa da makamantansu a cikin su cewa ka tabbatu hadal hadith na tsaya na tsinkayi wannan hadithin na mushi kallo na qurun masalla yace ba a da tashin sai ya bani mamaki ba shi ne irin ko lake kuma amazing mamaki ne ban mamaki kenan ko yace wa kittu atish ya ce na kusa kuma ta mamaki ina ta tunani da kusa kaucewa daga tunani na yace fawa tafa yace kai can al'umma ta fa inna jahala bi hadha al-hadith qillatu fi ijazina bi jahala bi hadha al-hadith qillatu al-fahm li ma'nahu yace ina tunkiya wa wanda bai san ma'anar wannan hadisin ba ina tunkiya wa wanda bai da basira da ilimin da zai gina wannan hadisi da kuma malamin su kana muhimmanci zan fitar da wannan hadisi ke gani a kai dalili ga wannan hadisin kamar ne ce ifadillah ya hakka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye malamin suka ce menene kiyaye Allah kiyaye Allah shine ka kiyaye umarnin Allah dan ga aikata su kiyaye hanin da Allah ya yi ka kina dalilin dukkanin wajibobi ya kullai da sunnoni ka kiyaye aikata su sallah tahara duka alƙawari biyayya iyaye tauhidi suna cikin umarnin Allah abinda Allah ya hana na kiyaye ji da gani da kiyaye farji da kiyaye zuciya su kiyaye ido kullul mu'minina yaghuddu min absari da irin ainihin wato inna as-sam'a wal fu'ada kullu ra'ika anhu mas'ula ira'in hafadu aymanakum kiyaye rantsuwa da makamantan su sake su kiyaye kina yi farji kasar ce wanda ya kiyaye bakinsa ya kiyaye farjinsa ya kuma na lamunce mishi cikuna ko aljanna wannan su ne ake da su abin da Allah ya ce a yi ka kiyaye ka duk abin da Allah ya ce a bari ka kiyaye ka daidai yan sai haka kai ma sai Allah ya kiyaye ka Ibn Rajab ya ce kiyayewa da Allah zai yi maka iri biyu ce akwai kiyayewa daga game da masalihin duniya Allah ya kiyaye maka ya tsare maka abin da zai maka amfani a duniya rayuwarka da lafiyarka da sana'arka da iyalanka da abin hawan duniya cikin da kin suka zama nagartattu za ka samu rayuwa mai daɗi ko kuma me yake cikin hadisi da bawo ainihin alhakim cewa arba'un min as-sa'ada ababe hudu suna da cikin jidadin duniya samu abin hawa mai kyau samu muhalli wadatacce samu mata ta gari a matsaya wanda ya tunawa arba'un min as-sa'ada baitun hani'un wake da makwabci makwabci makwarai gida wanda yake wadatacce ba a kuntace ba abin hawa da bigayye daga kamar tsohon mashin wanda kullum ko hada zumunta da masu gyara ya ka tafi cikin kamar sabon makaniki ko ka samu wata mota wanda tana sha kullum kana fama da ita ka kasa rabuwa da ita har a gane ka a layi kullum sai an tura ka wannan da layi wani gidan haya ne da za a hada ku da musulmai da inyamurai wane ne ga kuna haka babu kai kana ga wannan jarabawa ce daga Allah sannan kuma da makwabci ko kana da gida kana da makwabtan da mutanen bangare kan goda shi ka da yake kuma da mata ta gari wannan sai Allah ya kiyaye maka su ƴaƴanka iyalanka sana'arka abin hawanka gidanka duka kuma suna cikin nagarta da cewa Allah shine abin da Allah zai kiyaye maka na gidan duniya Ibn Abbas radiyallahu anhuma ya fata haka kamar yadda Imam Tabari ya ruwaito cikin fadan Allah lahu mu'ajjatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah bi ma'ana bi amrillah wannan min ce wanda ke bi ma'ana bi amrillah akwai wasu mala'iku wanda suke bibiyan bayan Allah mutanen cinki suna kiyaye a gaba gare ka da baya gare ka suna kiyaye kan min amrillah ai bi amrillah shine aka rawaito daga ainihin wato Abu Darda in ba na manta ba wanda Imam Tabarani ya tsara bazan yake cewa akwai mala'iku wanda suke kiyaye bawa duk abin da Allah bai kaddara mishi ba wani abu ne kamata zai yi cikin da kai idan kuma cikin da kai ba wannan mala'iku sun ga su wartakar da kai kira ya kamata kai hatsari kai ba ya kamata ka ji ciwo baka ji ba ya kamata kai ba su da kai ba kana wucewa a ce an yi kidnapping sauran su ko shi da kai za wa rabbul qadar idan abin da Allah ya riga ya rubuta zai same ka a wani lokacin amsa shi su kuma ke baka wannan ya fi karfin cewa wanda Allah ya riga ya rubuta sai ya same ka kana azkar kana kiyaye Allah kana komai amma ko na bada Allah ya rubuta maka kafiri sai ya same ka ko idan aka wuce da wajen malaikun nan ma ko su masu je kallo amsa sai da tsirki hannu ko suna kallo amma an ba an ce cikin kadara sai su tsaye ka daga wajen sai ka wuce wurin kuma abin ya zo bai same ka ba wani abin sai ya faru ka kamar kuma sai da kai tafiya daga wannan cikarwa ko wannan fitina ko wannan bala'i Allah ya tsare sannan salaf dama daga cikin salaf aka samu suna yawan cewa man taqallaha duk wanda ya tsoron Allah wa hafiza shari'atullahi ita doka Allah yake hafiza nafsuhu kokan shi yake yi wa man bayya taqwahu wanda yayi sakaci ya lalata takwar da yake da ita kokan bayya nafsu kokan shi ya lalata wallahu al-ghaniyyu antum al-fuqara Allah bai bukatun wani abu da zaka yi kai ne zaka ci moriyar kirki idan ka yi shi idan kai abun banza kuma kai zaka kwana ciki ya kai dan Adam. Wannan nau'i na farko ke nan kiyayewa, kiyayewa game da maslahar duniya. Sai nau'i na biyu, kiyayewa da Allah zai maka game da maslahar lahiyarka da ta addininka, shine Allah ya kiyaye maka bawa imaninka ya hana shubha da maka imani. Allah ya kiyaye maka bawa ta'awarka ya hana sha'awar rayuwa bata maka addini. Kuma da nake cewa wannan kuma shine mafi muhimmanci. Kuda Allah ya zarce ka a can, idan Allah bai zarce ka a nan ba to kafira. Sai Allah ya zarce ka da talauci, da mata mara kirki, da miji mara gaskiya, da barayi ko da rashin samun wurin zama mai kyau ko rashin kaza ko rashin kaza. In dai Allah ya kiyaye ma addinin ka to kafira. Sai kiyaye ka daga shahawatul mudilla, ash-shubuhatul mudilla wash-shahawatul muharrama. Shubohi masu halakarwa, ka zama wato ɗan bid'a ba ko tacce, ka zama fasiki ba ko fajiri. Sannan kuma wa yahfazuka inda mautika, Allah ya tsare ka lokacin mutuwa ka mutu alal iman, ka mutu da imani. Domin shaitan ba zai gushe ba yana neman halakar da kai ta gurin da za ka zo yin cikawa. Kuma kalla Allah subhanahu wataala ya kiyaye kayan shi nagari da kiyaye wasu, sai da Allah ya faɗa game da Annabi Yusuf da yake cewa zalika li tasrifa anhu su'alahu an fasha innahu min ibadina al-mukhlasina, ya hana Annabi Yusuf ya biye ma wannan mata ya alfasha tsarewar Allah. Abin ya fi ƙarfin da fararsa da iyawarsa, shine Allah da kanshi ke kirari ya ce zalika li nasrifa anhu su'alahu al-fasha, mu mukan hana shi. Ya ce mata din nan innahu rabbi ahsana makwaya, ya juya ya duga da gudu zai fita. Lagar hammadi wa hammadi ha kula ar'abu hana rabbi al-ayat a sauran da yake kusa da ku. Me ya hana Annabi Yusuf ya biye ma wannan ainihin mata? Shi Allah ya ce mu ne muka kawar da shi da mummunan aiki da alfasha, saboda bawa ne cikin bayinmu da muka kashe shi. Allah ne yake kashe mutum da wannan. Shisa Ibn Abbas ya yi fassara, wa'alamu anna Allaha yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Shi ma'anar aya, inna Allaha yaqulu bayna qalbi al-mu'mini wa bayna al-ma'siya. Yana cikin dukkan ainihin Ibn Jarir, Allah yana shiga tsakanin zuciyar bawa da tsakanin sabon Allah. Sai da sabon Allah da ake yayi baka cikin shi, wani mai taɓa sanin take yin fati bin wannan rawa da ake ana buki ba, za ka sami buki za a kai a garin da zai nane gidan karuwai ba, ki taɓa ganin ɗan luwaɗi ko zai magana da shi ba, ki taɓa rasa kuɗin kowa inda yake aiki ba, ki taɓa cin amana kowa. Ko wannan abubuwan da ake yayi na ɓarna suka kamata yadda ake su ba, ka zama biki mumuna sun ba jula sai kenan. Ku mun gane, to Allah ne yake shiga tsakanin zuciyarka da ɓarna. Idan Allah kuma ya so sai ya shi tsakanin zuciyarka da imani, sai daga zuciyar bawa ta yi tafi ta ƙazanta kalla ban rana ala ƙulubi, sai shi shi na jirin kai abin nan damuwa a kan sabon Allah. Allah ka tsare mu. Annabi yake addu'a kullum yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika wa sabbit qalbi ala dinika. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina yawan wannan addu'a, aka tambaye shi aka ce me kake yin wannan addu'a, shi kuma da zuciya da bayi kana tsakanin ya biyu cikin ya dan Allah subhanahu wa ta'ala kana jiya tsiyar da gaba. Allah ka sa mu cika da imani, wannan kenan. Dan haka wannan kuma tana nuni zuwa ga muhimmancin wato bin dokar Allah da addinin sa. Da haka ne kawai da kai gaskiya yana sallar sallar ya ce wa Ibn Abbas, ibillaha yuddu tija tijahaka, ka kiyaye Allah za ka samu Allah ya zama ɓangaren ka. Da Allah ya bani labari in abin nan, Allah ya ce wa Annabi Musa da Haruna, inni ma'akuma asma'u wa ara, ina tare da ku, ina jin ku, ina ganin ku. Lokacin da suka shiga guguwa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne suna Bakarin a lokacin hijira, da Allah yake cewa idh yaqul li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, inda yake cewa abokin aiki da mu Allah na tare da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma zan lokaci bainillahu tarifuhuma, ki ke ji suna ne game da wasu mutane guda biyu wanda Allah shine na uku Allah zai kiyaye haka Allah yake kiyaye bayin ainihin wato bayin ka na kai wannan maiya kiduhu a amamaka ta shirkan shirka kai malami sun ce maiya ce hasu wanda take jawo Allah ya kiyaye ka Allah ya baka taimako Allah ya baka nasara Allah ya baka ainihin karin cewa ko kuma maiya amma wanda Allah yake yin ta da dukkanin bayi dan ya san abin da suke aikata Allahu akbar idza ta'alta fa'alillah idza ka roko ka roki Allah kar ka roki wani Allah idan za ka roka na lahira ko na duniya ko na neman kaza ka roki Allah ibnu rajab yayi maganganu masu tsayi a nan gaba cikin nake da yan wasu kuma su duka a cikin jami'u al-ulum wa shi sai abu mamaki da bari ga Allah wanda kullun yana cewa ku roki dan amfano wanda kuma yake da shi ku kar roka zai bayar amma mutane ba su roƙon shi ba sa na cewa wasu roƙon shi sai su roƙon bayan yan uwansu suna na cewa da shi ba wa da biyan ta roke shi shi da haushi baya san a roke shi ballanta na aime na shi shine a karwaito daga sahabi Salman al-Farisi malikin kitabun Sahih Zuhri na Ibn Abi Asim yake cewa hadisi ne mai kudi amma da hukumar rasa yace idza kana al-abdu da'an idan bawa ya kasance ne yawan addu'a irraha lokacin da yake da wadata yake cikin halin lafiya lokacin da yake cikin mulki lokacin da yake fararrajewa shiga zama kana da yawan roƙon Allah ko kuma ce wannan ne yake nema gun Allah Allah ya bashi ko da rashin hankali a cikin rayuwa kuma kana da lafi a wurin addu'a a bayan salloli a lokacin shan ruwa a kan dare a duk inda ka samu dama wani zai tafiya da dariyar nan har Legas biya ta ke kuma yin gaskiya ke sa a kai ku ta da addu'a muna kan hanya kai ne ai abin ka ce baka yi da addu'a ko da kana yanayi na san addu'a ko mun gani to dan bawa ya kasance da an sirra khadi wa sarra idan nazalat bihi sarra idan bala'i ya auka masa da'a he addu'a malakil mala'ika he mala'iku suke sautin ma'ruf ke wannan mure ko mun sanya ke da yana addu'a wannan bai yashfa'una lahu sai su ji ne ya mashi shi du'a wurin Allah ya Allah wannan bawan naka kin yana cikin wadata yake roƙonka a lokacin ya Allah baka kara mishi ba saboda cikin ikrar ka ya abin da kai ne ya samu ke Allah ya ci da cikin kanshi ya Allah ka kafar da shi idza kana al-abdu ghayra da'i idan bawa ku baya addu'a lokacin wadata fa asabatu barra sai wani kunci ya same shi fa da'a sai yayi addu'a ala fil mala'ika sai mala'iku su sauke su ma arufi kuma muryar ta zuwa ce mutum sai ka san ku almajiri ne kullun yana bara sai ga na bara shi kuma almajirin ba dai wanda yake zagaye nan kullun ba haka wancan ku ta ba ya ga a ba shi dama wancan an saba ba shi sarki ba shi gurin gida wancan zai zo a saba an saba ne ta gidan da kuma mala'iku sai a ba shi tsani a kula da kangaro da shi sai shi sai ta kar da shi ko da haka ka kawai sai wannan ku da mure shi sai dai shi ga wala yake roƙo Allah sai da mutumin da in yake da cikin bala'i baya fitowa lafiya shine wanda ya san zai roƙon Allah sai yake cikin wala yana ganin ayya wala a mu alhamdulillah Allah ya mana komai kiyanan kawai zai tsaya sai ta cikin dare ya gode wa ni'ima Allah ya nemi karin Allah na ni'ima ya nemi Allah ya sanya wa ni'ima albarka ba ni'ima wadata ce kuma ilimi ce kuma sarauta kuma ra'aya kuma zaman lafiya kuma komai kuma da Allah ya baka sai ka roƙon Allah ya ƙara maka ko ta neman Allah kai ya garce ka da ita idan ka shiga cikin wahala da fitina da bala'i sai Allah subhanahu wataala sai ya amfani da cikin bala'i sai ya biya maka cikin da wannan ainihin bala'i da kake ciki ba shi mata ko a sharhin wannan hadisi kan ciwo shi hadisi ne dama mai gundarin da yanayin sharhin shi yana da so muna dan tsawa ne kai da gaske kuma gashi lokaci yayi hadin nasa yana ganin barin kaya anan inda yake wa idza sa'alta fa'alillah sai mun mutunta shi da kan wannan gaba dan Allah ya yi mu darasi na gaba insha Allah صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.